da take mai da nata martanin hadakar kungiyar kafinta juna tsakanin matasan arewa wato Northern Youth for Peace and Reconciliation Forum ta bakin shugaban kungiyar Honorable Hussaini Gambo Bello tace Gufamus ma yadda da ko in arewa yake wannan barazana ba
ya bude baki ya kawo magana cewa ya kaura koma idan yanzu yan uwan mu da suka yi gidaje suka yi aiki suka dasa gure aka ce su kaura su baro in sun zo zamu ba su ne muna da abin da zamu mayar musu kaga babu kuma kaga shi zai kawo sanadin yaki shin yanzu kana cewa ka fara fadakan nan sai misali ka je ka zunguri wani ibo ba laifin shi ba tsaye ba na zaune sai aka kawo sanadi aka fara fada sai an kashe shi ai namu ma za a kashe su idan ka ce misali wannan fitina ya tashi an je an kashe namu anan ma za a fara ai kaga yaki sun haddasa mana ne ba mu da ba ƴan arewa bane ba ma ina gani gaba daya kamar wata kungiya ne daban wanda suke bukatan ta kawo fitina a cikin Najeriya
su ma dai al'umman mu mai sun ko nuna bacin ransu ne da cewa kamata yadda ake kai zuciya nesa malam Aliyu Tukur Dunkola da ke ma zama jakadan mu mai ya ce lokaci ya yi da matasan Najeriya za su ke maka tun tana zuwa domin kaucewa 'yan Ingiza ne kan turuwa wanda burin su shine ma raba kan kasar
a Najeriya yanzu muna bukatan haɗin kai ne da zaman lafiya yadda za a zauna lafiya amma da zaran aka ce wannan kabila ta koma ta zauna a yankinta wannan kabila ta koma a yankinta ba za mu cimma abin da muke bukata a kasar mu ba domin idan ka duba ko da waɗannan kabilun Ibo da suke kokarin maganan biyafara din nan ba alheri ne a gare su ba ba ma alheri ne a gare mu gabaki ɗayan mu ba don zai kawo rarrabuwar kai ne da kuma cutar da mu al'ummar mu din baki ɗaya mu a matsayin mu ne shugabanni abinda muke gani a jawo hankalin matasa ta yadda za a zauna lafiya ko a ina suke kowane kabila da kowane yanki ya fito duk inda Allah ya ajiye shi ya zauna a wurin a zauna lafiya ba wai a ce
to sai dai kuma ga masu fashin bage irin su Malam Yakubu Musa yace duk da cewa kalaman na matasan arewa bai dace ba to amma idan aka bi ta barawo to ya kamata ne da ake bin ta mabin sawu Yakubu Musa yace idan ma za a tuhumi waɗannan kungiyoyin matasa to ya kamata su ma yan ɗaya bangaren da ke irin waɗannan barazana da a bincike su
ni ma na aulawa dai da wannan abin da suka ce amma abin da yake damuna shine yadda ake fifita wasu kawai akwai wasu daga kudu da suka yi maganganun da ya fi wannan amma su ba taɓa su ba an ka duba kamar fani gani fani kayo kusan kullum in ka buɗe jaridu ba shi da aiki sai Ingiza a wulakanta ɗan arewa kwaci mutuncin ɗan arewa ya zagi shugabannin arewa har da na addini ya zagi duk wani abu da arewa kullum yana zagi kuma yana Ingiza sauran kabilu su tada wasu masu su gama da yare amma ba abin da aka yi mishi sai dai ka ji ana yaba mishi cewa abin da ya faɗa daidai ne me ya kama da yare su ba yan ƙasa ba ne ko su ba su da yancin faɗin albarkacin bakin su da saura za su yi magana a ce su yancin faɗin albarkacin baki ne amma su an arewa sun ya ce ba haka ba Duban Nnamdi Kanu a cikin wata bidiyo ɗinsa da ya go viral an ji shi yana cewa duk wani ibon da ya ga bai rabe ko Bahaushe a yankin su kashe su kawai amma da ya zo aka kama shi ne mutane suka ce da sauran 'yan Najeriya masu kare haƙƙin mutane suka ce a Nnamdi Kanu bai laifi ba so dan ana so ne a ɗau mataki kan ire-iren maganganun nan da ake cewa suna kawo fitina a fito a gaya mana wa'annan irin maganganu ne ke kawo fitina kuma duk wanda ya yi ko ina yake a ɗau mataki a kansa.
Batun dai kafa kasar biyafra na ko ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya tsakanin al'ummar Najeriya inda aka samu bullar kungiyar matasan Ibo ta haifar ƙarƙashin jagorancin Nnamdi Kanu wanda a kwanaki ne ma wata babbar kotu ta ba da bailinsa baya tsare shi bisa zargin cin amanar ƙasa su dai kungiyar ta haifar. Na fafutukar ganin an gudanar da kuriyar raba gaddama ne kan batun kafa kasar ta Biafra batun da masana ke maganin fa dole ne a yi takazan ganin abin da yakin ba sasa ya jawo Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.